Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashim Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. Cikin shirinmu na wannan makon zamu tattauna ne akan wasu muhimman batutuwa da suka shafi makomar noma a Najeriya. Babban daraktan cibiyar binciken aikin noma ta Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria, Farfesa MK Usman, wanda ya kawo mana ziyara a nan birnin Washington DC, ya amsa wasu tambayoyi da suka shafi wannan muhimman batutuwan. Amma da farko na fara tambayar sa musabbabin zuwan sa nan Amurka.
Alhamdulillahi, abin da ya kawo ni na farko dai abubuwa suna da yawa. Na farko shine nazo don in je taron agricultural engineers da ake yi na asabi, shine American Society of Agricultural and Biological Engineers, wanda yake ni member ne shekara da shekaru, amma sai wannan lokacin da Allah ya yi zan zo in ga yadda ake wannan taro. Na biyu nazo kuma ne domin in tattauna da mutanen University of Nebraska Lincoln da kuma zuwa ga cibiyar nan ta World Food Prize. So kan abubuwan da suka kawo ni
to me taron ya kunsa?
Wannan wani taro ne wanda ke tara dubin duk agricultural engineers da ke duniya, yawancin su duk wanda ya kware
kwararren ma'aikatan noma,
injiniyoyin noma sukan taru kowane shekara ko a nan America ko kuma a Canada don a tattauna akan bayanin inji da kuma mashin na noma da matsalolinsu da sauransu haka. To wannan ayi magana ne akan matsalolin musamman ma da ake ganin cewa akwai yunwa a wasu wajaje a duniya. So ta yaya za a bullo mu maganar? To shine babban abin da ya kawo ni wanda muka je muka yi a can Spokane na jihar Washington.
To Farfesa, ganin cewa cibiyar da kake jagoranta da daddiya ce kuma fitacciya a fannin binciken kan aikin noma a Najeriya, idan zaka tana da daddewa marigayi Ibrahim Tahir ya yi magana cewa takin zamani yana da illa ga al'umma, inda cibiyar ku a wancan lokacin take goyen bayan sa,
me zaka ce game da wannan?
Ko dai kidi wannan wani abu da wanda aka yi shekara da shekaru, wanda a lokacin ina ganin idan zaka yi tunawa lokacin shi taki na zamani, takin zamani ya shigo kasashen Afirka da Najeriya ne. Abun sanin shi ne shi takin zamani ka ga kan kawo wasu sandri guda uku ne, shi ne a kila NP da K, kuma su waɗannan su ne mahimman abubuwan da ita yabanya take so. To ka ga in kana son yabanya ka dandanan, idan manto ta bunƙasa an ga abubuwan ta, to shi ne sai ka amfani da takin zamani. To amma kuma shi kanshi dama takin gida, yanda ka sani taki ne wanda yake gyara ƙasa, amma yakan ɗauki dogon lokaci kafin a ce ya gyara ƙasa. Sannan kuma za ka neme shi da yawa kafin abin, za ka nema misali trailer ɗaya na takin zamani, takin gida sai ka sa wajen trailer goma. To kaga wannan shi ne babbar matsalolin da ke akwai, amma kowannen su suna da muhimmanci. To amma babban abin shi ne idan ana ma son a diba, ai kafin ma ka sa taki sai ka san wani sarari ne ita kasar take so. Shi ne abin da kwanan nan ita cibiya ta take aiki a kai, mun yi bincike muna kiran shi fertilizer optimization, shi ne domin mu ga cewa me za mu iya gaya manomi wanda irin taki zai sa, zai sa NPK ne ko zai sa urea ne ko zai sa sulfa ko wani iri ne dai. To sai ya kamata a yi bincike domin shi taki musamman kaga dai yana da tsada, saboda haka kaga ƙarin kuɗi ne ga waje. To idan ya zamanto ka saya da tsada kuma kuɗi ya bata biya, kulliya bata biya kuɗin sabulu ba, to kaga ai bai da amfani. So kaga waɗannan abubuwan kenan. So wannan yana da wahala ka fito ka ce a'a kar ka sa takin zamani ko kuma
kaza. To menene mafita ga haka? Da karamin manomi wanda yake
shi sa ai yanzu muke ta yin abin da muke kira integrated farming. Misali kaga karamin manomi dama yana yin kiwo, to kiwon nan da yake yi ya kamata kashin nan na dabbobi da sauransu ya tattara su ya kai su gona, sannan kuma hatsina a dauko, sannan da ɗaya kenan. Na biyu akan tsaya a diba a gani kowace shekara wani irin yabanya ake shuka a wajen. Kaga bai kamata a ce ka shuka masara ba shekara uku ko hudu duka a wuri daya. Ya kamata ka hada kamar da su wake da sauransu haka domin mi domin ka juya. To kaga na biyu kin na uku akwai yanda yanzu ita kanta cibiya na muna magana organic farming wato ko bakan yi kokari mu ga yanda zamu koya ba mutane yanda su kansu za su yi taki din na gargajiya domin su zo su abin nan su rika amfani da shi a gonarsu. To kaga akwai mafita da yawa kenan wanda ba dole sai ka dogara da takin zamani ba domin kamar da aka faɗa takin zamani idan yayi yawa kasa yana da illa.
To kaga kamar kai maganar wato abinci na halitta na organic zaka ga kuwa kasashen da suka ci gaba a fannin noma suna karfafawa manoma gwiwa wajen noma kayan amfanin gona na halitta wato organic. Wani mataki kuke dauka na ganin kun wayarwa da manoma kai su san alfanun noma kayan amfanin su na halitta?
To alhamdulillah ita dai ita cibiyar bincike da watsa dabarun noma ta Marbel ta Zaria kowa ya san ta ko manomi ya san cewa mu ba abin da muke illa banda mai ta yada abubuwa dabarun noma da sauran saka.
Professor MK Usman kenan directing cibiyar binciken aikin noma ta Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria a tattaunawa mu da shi lokacin da ya kama na ziyara nan Washington DC. Masu rarrun mu sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa domin jin cikakkiyar amsar tambayar da na yi wa professor inda ma za ku ji ci gaban tattaunawar ta mu. Yanzu amarin bakon namu Professor MK Usman da ma duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin musamman ma Julie Leathers Gresham wadda ta hada mana sauti. Ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa a huta lafiya.